kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka bayyana, wasu mahara ne akan raƙuma suka jire mikiya a garin Aljinaru da ke da tazarar kilomita 35 daga garin Son a jihar Adamawa, inda ma suka barnata amfanin gona da kuma yi wa wasu mata fyaɗe, kana kuma suka kashe wasu 'yan sa kai na maharba su 6 da suka kai ɗauki. Maharan na ko ɗauke ne da mugun makamai da kuma manyan bindigogi, wanda kuma kawo yanzu ba san ko shin makiyaya ne da ke wucewa ba ko kuma mayakan Boko Haram ne ma suka sauya salo. Muhammad Modibo Tola na cikin shugabannin haɗaka ƙungiyar 'yan sa kai na maharba a jihar Adamawa ya ce sun karu da kisan da aka yi wa maharbansu, da mako ba gudu ba ja da ba a taimakon da suke yi.
Gaskiya ba mu ji daɗin faruwa da wannan abun, labari yadda ya faru gaskiya ba daɗi.
Wannan zai sa gwiwanku su yi sanyi?
Babu ko kadan ba zai sanyi ba, sai dai ma zai kara mana ƙarfi ne domin kwantar da tarzoma kuma taimakawa hukumar tsaro. Sai taimako kafin kamar kuma maganar abun hawa har yanzu dai mutane mu ba shi, domin muna jin labari na cewa dai an kawo ababun hawa batun taimakawa har yanzu dai ana neman taimakonsa, domin ba abun hawa ko kuma ba wani toci ko batiri da iri makamantar wannan aiki dai ba zai tafi yadda ake so ba.
Shi ma da yake tabbatar da wannan harin da aka yi, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Yaha Ngoroje ya ce tuni ma aka ɗauki mataki game da kuraren irin waɗannan 'yan bindiga.
Bindiga su masu wanda ake kyautata zato masu wucewa, sai suka jiro shi gingonansa suna mai tadi, sai ya kiro wasu su zo su taya su su kore su. To su hudu suka tashi suka hau mashin suka tafi, su maharban suka shiga dajin domin su yi farautan, sai aka same su an kace su gaba ɗaya. Aka ɗibi gawakinsu ta gefen Son, wani daji ta karka gefen Zumona. Maharba sun yunkuro domin su kamo wa'inda suka aikata wannan mummunan abu, sannan kuma kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike mai ƙarfi.
Maharan nan sun zo ne a kan raƙuma, kuma wannan na zuwa ne a lokacin da ake kyautar zaton kan cewa mayakan Boko Haram suna sauya salo, suna shiga, sun ma shigo wasu wurare kaman hukumomin tsaro. Mai kuke a Adamawa?
To yanzu dai mun ɗauki matakai wanda ya kamata su sa mun naɗa kwamiti yanzu wa'inda za su taimaka su sassaya mana iyakoki.
Wannan mako na zuwa ne a dai lokacin da jama'a ke kasa bacci sakamakon matsalar tsaro da suka hada da masu garkuwa da jama'a, da bayanai ke cewa sun kafa sansanoninsu akan wasu duwatsun jihar. Kuma ko a cikin kwanakin nan, gwamnatin jihar Adamawa ta sayo wasu motoci da kuma baburan hawa da nufin taimakawa hukumomin tsaro, ko da ke kawo yanzu 'yan sa-kai na maharba da sauran ƙungiyoyin sa-kai ba kotuna da su ba. To ya kome ya kamata ake yi wa waɗannan 'yan sa-kai da ke taimakawa? Malam Umar Ɗan Kano wani manazarci ne a haka tsaro.
A gaskiya 'yan sa-kai da 'yan bizilintai suna taimakawa ga harkar tsaro a ƙasar nan, saboda tunda ƙasar nan ta samu kanta cikin matsalar Boko Haram su ne kan gaba. Wannan yake ganin gwamnati ya kamata ya shi ne a ba su kulawa ta musamman, wato kulawa ta musamman kamar ba su kayan aiki, a ƙara musu bita wanda za su samu ilimi yadda za su fito ma abokan gaba, sannan kuma ya zama na ɗan allowance da ake ba su an ƙara shi. So kaga idan ana samun haka za a samu ƙaimin ƙarfinsu zai ƙaru, saboda kaga an ba su kula ta musamman. In gwamnati ta shigo cikin harkar kuma aka tsaida doka da za a tallafa musu, saboda komai yana da kyau ya zamana akwai goyon bayan doka ta san da zamansu. So wannan ina gani a ra'ayina zai ba da gudunmawa musamman, wanda su a matsayinsu na 'yan adam su ma za su tabbatar lallai an ba su kulawa ta wannan harka da suka miƙa rayuwarsu.
Malam Umar Ɗan Kano, ɗan jarida kuma nazarci a haka tsaro a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.